أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب الأصل والزمان أرواحنا له فداء. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina son a daidai wa'annan ƴan mintoci in musharaka da ku a wannan biki na zagaye na tunawa da shekara 120 da waki Amborni, wanda a shekarun baya mun yi wannan biki ɗin a shekara 100, wato shekara lokacin ya shekara 100. Wato shekara 20 da suka wuce kenan, wasu wasu wajen shekara 20 kenan daidai, wato a 2003 mun yi gagarumin biki a nan Borni da Bajoga. A Bajoga aka yi ainihin mu'tamar, sannan aka da ainihin kuma aka je wannan fili na Borni, zance kangon Borni, aka yi taro gagarumi, aka yi tamthiliya na abin da ya faru wanda ya sa mutane koke-koke, sannan kuma aka kaddamar da jawabai. Wannan kuma na san har yadda abin ya kayatar, sai suna cewa to bari ma a dawo a sake, sai ce ai kun ga wannan na cikin shekara 100 ne da aukon waƙen Borni din, saboda haka ba za mu dawo ba sai nan da shekara 100 din. An yi ana shekara 200 sai mu dawo, ko da ke ba a nike na san kafin shekara 100 mazuwa daga wannan lokacin tuntunin zai zama ba mu. To amma dai wato wannan waƙi a daidai wannan lokaci ta yi mutane su ce wai mai hikimar tunawa da wannan waƙi, bari mu magana kan waƙen awalin kamar kawo kan hikimar tunawa din. Na farko dai turawan mulkin mallaka na Ingilish da na ma Faransa da Germany, Jamus kenan, da Portugal da Italiya da sauran ƙasashen Turai duk sun humi ƙasashen Afirka, musamman ƙasashen Afirka baƙan fata, hadda ma na Laraba, ɓangaren Laraba, sun mamaye sassa daban-daban na wannan shiya da ake cewa Afirka. Sun zo ne domin biɗan dukiya, sun zo ne domin karan kansu, su ɗibi dukiyar da ke kwance a wannan nahiya, sannan kuma su samar da kasuwa wadda su sayar da su kuma kayan da suka sana'anta a ƙasashensu. Kuma gashi kuma duk da haka za su sami kwadago cikin arha, don su a wurinsu idan mutum zai gini to akwai batun kayan aiki na gini din, akwai kuma aiki batun ladan masu aiki. Mu a nan ladan mai aiki ƙalilan ne, amma su a wajen su ladan aiki kashi 40 ne na jimlan abin da akan kashe wajen gini. Wato in mutum ya sai kayan aiki, ya raba tsakanin kayan aiki da aikin kwadugo, zai ga cewa ainihin kayan aiki ya ci kashi 60, kwadugo kuma ladan ma'aikata kenan shi kuma ya ci kashi 40. Wannan ma yana iya ma wuce hakan nan, saboda akwai ma wanda zai mana aiki wanda shi zane-zane zai yi, shi ma za a biya shi, wanda yake in aka jimla takira ya zama kashi 50 kuɗin kayan aiki ne, kashi 50 kuma ladan aiki ne. Mu a nan kuma a nan ƙasarmu sai zama ina ayin za ka yi gini kusan kashi 90 da ma fiye da duk kuɗin kayan aiki ne, aiki da kwadugo bai wuce kashi 10 ba in ma ya kai. Su wato kaga kenan suna da bukatan leburanci mai arha, kayan aiki a yi mawa da abubuwa wanda ke bizina a ƙasashenmu da kuma wanda muke fitarwa da gominmu kaman kayanmu na noma, sannan kuma da dabbobin da muke kiwata da sauran albarkatun da ke tattare da waɗannan. Sannan kuma suna bukatan ainihin ma'aikata masu arha. Bayan mu yankana wasu maɗibi sojoji ma sun je sun masu yaƙi, sun ɗibi 'yan Afirka sun je sun masu yaƙi da suka kira yaƙin duniya na biyu, wanda za mu iya cewa yaƙin duniyan yammacin duniya, don yaƙi ne tsanansu ba namu ba ne, yaƙin yammacin duniya na biyu. Su suka yaƙin yammacin duniya na ɗaya, suka yaƙin yammacin duniya na biyu. To amma sun ɗibi 'yan Afirka da daman gaske sun sa su a mayaƙansu, kuma sun je ba a yi masu da wasa ba, duk an karkashe su. An ce lokacin da shi da Jamusawa suka rutsa da sojojin da suka je suka yaƙe su, to na Turawa da suka kama an ɗauke su a matsayin fursunonin yaƙi, har an yi musanin fursunoni da su an sarni, amma ban da bakin fata, duk bakin fatan gaba ɗaya Jamusawa sun kashe su ne kakkaf ɗinsu. To kuma waɗanda suka ɗan dawo suka koma Turai suka ɗan zauna, sai aka dinga nuna musu bambanci, kamar misali mutanen Algeria akai ta hamma kisan gilla a kansu. To ba wannan da ke abin kan ɗauke muku dogon lokaci a wannan bayanin, abin da ke ƙoƙarin nuna shi ne su Turawa da suka zo ƙasar nan ba sun zo ne domin mu ba, sun zo domin kansu ne. Abin da ya kawo su, sun zo biɗan arziki wanda muke da shi. Arzikin nan akwai wanda ke bizne a ƙarƙashin ƙasa wanda sai an tono, akwai wanda muke nomawa da kiwatawa wanda muke aikata, da kuma abin da muke kiwatawa, wato sannan kuma da wanda ma muke sana'antawa, kayan sana'o'inmu iri-iri wanda mu muka iya ayyuka mu na hannu da sauransu, sannan kuma da ainihin samun 'yan ƙwadugo masu arha wanda su yi musu ayyuka su sami abubuwa cikin sauƙi. Sannan kuma kamar yadda na ƙara faɗin magana azun, sun ma ɗibi mayaƙa, saboda kaga sun zo domin kansu ne, ba sun zo domin mu ba ne. Da suka zo da suka yi ribibi suka yi tsakankaninsu, kowa ne yana son ya ɗiba, ana ce ma abin da suka kira ribibin Afirka, wato kowa yana kama nasa. To sai suka ga abin da rigima tsakankaninsu, wannan ya kama nan, wannan ya kama nan, wannan ya kama nan, sannan sai suka je suka yi taro a birnin Berlin na ƙasar Jamus a shekarar 1884 suka raba Afirka, abinda suka kira rabon Afirka. Wannan ya ce ni na kama wannan, sai a bar mashi, wannan ya ce ni na kama wannan, wannan ya ce ainihin ya riga kai ka zo daga bayana ne. Aka daira sasanta, aka ɗiba ma Faransa nata, Ingilishi nata, Jamus aka bata nata, Itali aka bata nata, Portugal aka bata nasa, mata Belgium ma aka bata nata, sauransu wannan ƙasashen aka suka raba. Da suka yi aka zo aka yi yakin da suke shi mana duniya na biyu, sai aka suka ima Jamus, sai suka raba abin da Jamus ta sama, wanda yake a wannan nahiya tamu da a ce ba don an ima Jamus ba, da yanzu yankin da ake ce ma Mubi, yankin Mubi da Gwaza sun shiga hannun Jamus. Haka kuma duk inda ake ce ma Taraba yanzu, jihar Taraba yanzu, duk sun shiga hannun Jamus. Da ainihin yanzu da ainihin su suna magana da Jamusanci, saɓanin Ingilishi da mu aka ɗan ƙaramana, da kuma sun fita ƙasarmu, kamar yadda aka sani kuma mafi yawan ma daular ko kuma ce ƙasar Adamawa ta faɗa cikin Kamaru. Saboda wannan yankin na Adamawa ya zama mallakin Faransa, sai ya faɗi su an cire shi a cikin lardin Adamawa, illa iyaka da yarukutan Adamawa da sulalimi ɗin Adamawa ɗin sun zama cikin Nigeria ne. Haka ma Borno, ainihin ita da aka raba ta ma hudu tsakanin Nigeria, Kamaru, Chadi da Niger, wato ainihin illa iyaka dai shehun Borno da fadansa suna cikin Nigeria ne, amma duk ɓangarorin Borno da ke ciwo sun fita hannunsu. Haka ma dauran Usmaniya daidai bi aka yanka kowane ɓangare har ka kai Sokoto, ainihin duk an riga ya an datsa tsohuwar gobir mafi yawanta ta koma cikin Nijar. Mahaifan Shehu Usman ɗan Fodio ta faɗa cikin Nijar. Da sauransu dai, wannan ba shi nake so magana akai ba, wanda suka raba Afirka suka tsakaninsu, sai nan ya faɗo rabon da aka ba Ingilishi. To Ingilishi suna son su tabbatar da wani abu guda, shi ne ba cikin ruwan sanyi ne suka karɓi wannan wuri ba, sun yaƙe mu ne, suka ci mu da yaƙi, abinda suke so su ma kenan. Don haka ne ma da suka bi rikabi gari-gari, ma da yarjejeniya wa'in ma da faɗa, mutum yana bukatun tarihi yana iya karantawa zai ga cewa ba inda suka je aka yi musu marhaba. Duk inda suka je suka ma fara da yaƙi ne, sun fito ta ruwa ne suka wona, su faɗa nan su kama nan su kama nan su kama nan, kama-kama har suka kama ainihin Zaria, daga nan suka yi na Kano, daga nan sai suka wuce Sokoto. To lokacin shi wannan Frederick Dugard, wanda shi ne jagoransu, wanda yake a saman jani a sojan Ingilishi. Shi ya ga lazim ne sai ya nuna ya ci Sokoto da yaƙi domin ya tabbatar da cewa mallakinsu ne yanzu. Kuma abin da yake nan ba wani da tsanin ciki aka rutsa da Sokoto, aka yi mata rugudan wuta. Sun yi abin da suke ma duk ƙofofin Sokoto kwantar ɓauna sai da suka kwankwantar da sojojinsu a kowace ƙofa ta gari. Sannan kuma suka shiga suka harbi ƙofar Taramniya wanda ya fi kusa da fadar sultan, suka shiga ta nan. Saboda haka duk mutanen da suka ga cewa abin ya fi ƙarfinsu suka nemi su fita. Suka ta wata ƙofa sai kawai abin da ya su. Saboda haka ainihin ya yi abin da ake ce ma masaka ne a Sokoto. Masaka ya yi, ya zubar da gawaki. Sannan kuma a wurinsa yanzu ya ci gari da yaƙi. Kuma ya yi jawabi a birnin Sokoto. A cikin jawabinsa ya ce, da can Fulani sun ci ƙasar nan da yaƙi, saboda haka su ke da iko su mallaki ƙasa. Yanzu kuma mu Ingilishi mun ci ku da yaƙi, saboda haka mu muke da haƙƙin kuma mu mallaki ƙasa. Ya ce, muna nazarin irin tsarin irin rayuwanku da mulkinku, kuma muna fatan ku nemi fahimtar tsarin irin namu. Saboda haka suka nemi, ya nemi cewa a yanzu su kawo wanda za a naɗa masu sultani, sabon sarki, wanda a matsala ɗin su Hausa suna kiran, ko kuma ce a ƙasan daular Usmaniya ana ce sarki a sultanin Sokoto ana ce mai sarki musulmi ne, ya ce a kawo wanda za a ba sarki. To lokacin shi sarkin musulmi na wannan lokacin At-Tahiru ya bar garin tare da jama'ansa, ya nufi gabas. Kodu suka ji ba su same shi ba, duk da sun yi ta'azan da suka yi ba ma dalilin yi, kamar yadda wani marubuci shi Ingilishi ne ya rubuta wani littafi wace, amma shi yana yaban wanda suka yaƙin ne, yana ce masu wai gwaraza, ya ce littafin nasa ma sunansa Concerning the Brave Captains, wato ainihin dangane da masu muƙamin captain kuma gwaraza. To su ne suka yi waɗannan muta asa suka yi ba gwarzantaka ba. Ya nemi to shi kenan, tunda sun ci gari da yaƙi a kawo wanda za su naɗa kuma sabon sarki musulmi. Sai aka ba da wani sunansa shi ma At-Tahiru. Wancan At-Tahirun da ya gudu ana masa laƙabi da At-Tahirun Ahmadu. Wannan kuma At-Tahirun da aka naɗa yanzu ƙarƙashin Frederick the Great, ƙarƙashin mulkin Turawa tsakanin sarkin Ingila, shi kuma shi At-Tahirun Ahmadu ake kira, ake naɗa duka At-Tahirai ne. At-Tahirun Ahmadu da At-Tahirun Alu. Wato At-Tahirun Alu shi ne Turawa su Kanada. To shi kenan, ai kaga tun da dai bukatun Rugad na kama Sokoto don ya tabbatar da cewa yanzu ya ci daular Usmaniya da yaƙi, wanda yake a wurinsa daular Fulani ce a ganin zanzarinsa. To ai kaga bukatansa ta biya, tun da har ya murƙushe Sokoto. Ai kaga shi kenan. Ita ce cibiyar daular Shehu Usman, kaga sun gama kenan. A'a, sai ya bi At-Tahirun Ahmadu da yaƙi. Ya bi shi yana neman, sai ya kama shi, ai ya zai duk wani wanda aka samu a hanya a kama shi kuma a harbe, wanda suke ƙoƙarin su guje su tafi can su haɗu da At-Tahirun Ahmadu. Wanda kuma suka yi ta gujewa daga garuruwan suna cin masa. Har cikin littafin yana an taɓa kama wani mutum. Ana ɗauka don inda bambam mutum da ma suka ce shi, suka ɗauka kamar ba kowan kwa ba ne suka ce shi, daga baya suka gano a shi ƙanin sarki musulmi ne, duk da sun san ƙanin sarki musulmi ne da sun kashe shi. Kuma mutane da dama sun tuɗaɗa sun je sun sami At-Tahirun Ahmadu. Daga cikin nan akwai wani ɗansu mutane da muka je garinsu ana ce masa Dili kusa da Mubi, suka ce asalinsu su mutanen Zaria ne, kuma daga unguwar da ake ce ma Kusfa a cikin garin Zaria. Kuma sun je ne suka haɗu da shi At-Tahirun Ahmadu, suka taya shi yaƙi bayan da yaƙin Barmi, kuma suka kama har suka zauna a nan wuri wanda ya zama shi ne Dili. Yanzu sun zama Fulani mazauna wurin, amma sun san asalinsu mutanen Zaria, kuma sun bi At-Tahirun Ahmadu ne. Wannan yana ba da misali ne ga cewa da yawan mutane sun fita sun je sun sadu da shi. To shi kenan sai Lugari ya bi shi da yaƙi, ya je ya rutsa da shi a birnin Barmi. birnin Burmi birni ne wanda yake ko a nazarinsu a cikin littafin suka ce daga nesa kana ganin ƙayataccen ƙawataccen abinan gine-gine masu mashigawa abinda ya kira da ingilishi beautiful architecture of Burmi wato ko a lokacin ganin nazarin Bature abinda ya hango hamshaƙan gine-gine ne masu ban sha'awa daga birnin wanda yake nufin birni ne mai kyau ya je rutsa da birnin da zai shiga birnin da mafi yawan sojojin da suka zo da su tura suka zo da ba turawa ba ne su komandojin ne turawa mafi yawan su mutane suka kwaso ne daga kudu wasu daga inda ke gane yanzu wasu daga ƙasan Yarba wasu daga cikin ƙasan Ibo irinsu ne su da sojojin nasu suka kawwana suka farma Burmi nam an ci akan ce da ɗan gari kan ci gari lokacin shi Bature yana da wani tunani wanda kuma yana da kyau mu fahimci wannan tunaninsa wanda duk muke ganin tasirinsa muke ganin barnansa yanzu zamu ce cewa shi a wurinsa ainihin mutanen ƙasar nan sun rabu kashi biyu ne Fulani da Hausawa wannan mummunan fahimta ne wanda kuma yanzu ana neman alawa kawo mana shi su cewa shi a wurinsa Fulani ne suka ci Hausawa da yaƙi saboda haka shi yanzu Ingilishi su kuma sun ci Fulani saboda haka yanzu yana neman ya taimakon su Hausawan da aka ci da yaƙi don a taimaka a ima Fulani don haka ne ma rundunan da ya fara kafawa a Lokoja ya kira ta Hausa Constabulary ne wato rundunan Hausa a wurinsa waɗannan talakawan da suke Hausawa ne wanda Fulani suka ci su da yaƙi su kuma sai amfani da sojan nuna musu cewa to ai kun ga dacin amma ana muku kulma da mulkin Daniya ban miki masara ko sarauta da ma yana da wannan dacin ma shi Usman da Napoleon Allah ya rahmshe shi kuma yarda da shi ya sami daular Hausa ya sami sarakunan Hausawa ya kuma sami su suna zaluncen su dama al'adan sarauta ne al'adan sarauta abin da ya gada kenan Allah na Hausa ne ko na Borno ne ko na Larabawa ne ko na ina ne karanta tarihin sarakuna kaji a tarihi ka gani sarki sai abin da ya tuna ya da cikakken iko to sai abin da ya nadiran ake samun sarki adili an sami sarkin adili kan zaɓa yin mamaki akan sami adili ko lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi cewa yana da labarin sarki adili a Habasha su don haka ne ma ya tura wasu gungu suka fara hijira zuwa kuma a daidai lokacin kuma an yi wani sarki shi ma a Nishawar a Faransa shi ma aka ce adili ne akan sami sarakuna adilai amma galiba tarihin sarakuna ba adalci ba ne zalunci ne ba mu ce maka duk sarki azzalumi ba ne amma idan sarki yana zalunci to shi ne azzalumi ba sai kuma ka ɗora zaluncin ko ga ƙabilansa ko ga addininsa ba kamar yadda wasu ke ko su zalunci Fulani su ce su ne suka yi danniya ko kuma su zalunci addinin musulunci ne ya danniya ba ko ɗaya sarauta tsarin sarauta daban an fahimta in an sami sarki adili saboda shi musulmi ne alhamdulillah in an sami sarki azzalimi alhali shi musulmi ne to ba musulunci ne mai shi azzalimi ba in an sami sarki adili Bahaushe masha Allah sarki adili Bahaushe ne idan kuma aka sami sarki Bafulatani adili ana masha Allah sarki adili ne amma an sami azzalimi ba sai a ce Bahaushe ne azzalimi ba ko kuma ce Bafulatani azzalimi ba shi zabinci bai da dangantaka da kabila ko addini an fahimta yana fara ba jama'a to shi abin da ke kuce shi Baturen Ingila ya kokari ya nuna cewa mutanen kasar nan sun kasu kashi biyu Hausawa da Fulani su Fulani sun danna Hausawa sun mallake su sun maishe su talakawa saboda haka yanzu ya zo ya kwace su ne daga danniyan Fulani amma kuma zai danna musu danniyan Turawan Ingila ne an fahimta saboda haka Hausa Constabulary na ma kuma mutane suka amsa mashi da su yi kawwana da wanda ya zo da su daga kudu da wanda ya zo da su kudancin nahiyar nan da su yaje ya mamaye wa'annan waraye da su ya ci Sokoto da yaƙi da su kuma ya je nufi Burmi to lokacin da aka ce su mutanen da suka ga an rutsa da su a Burmi ɗin su ma sun yi likimoni a jikin ganuwa suna jiran a fito a zo gaba ɗaya aka ce sai da suka bari Bature ya zo gab da ƙofan gari zai shiga sai suka yi kabbara gaba ɗayansu suka ɗaso saboda haka su mayaƙan galibansu 'yan kudu ne sai suka ce wai juju ne, juju, ba su dauka ba mutane ba ne, sai suka danna a guje. Shi wani Bature wani kaftin ana ce mai kaftin Mash, yana ce masu ku dawo ba wani juju ku zawar sai kibiya ta same shi. Yanzu haka kabarin sa yana nan a Barmeda. Har ma Turawa suna zuwa su ziyarci kabarin nasa. Na san da muka je shekara 20 da suka wuce mutane sun ta yada jita-jita wai za mu je mu cire mu kwakulo kabarin Mash ne, kaftin Mash na Ingilishi. Muka ce to muka yi bikin mota ba ruwa da kabarin Mash. Turawa su zo su ziyarci gwarzonsu Mash yana nan. Ba abin da za mu ba mu da wani dalilin taɓa kabarinsa, ita zama ɗin yana nan ita zaman shi. Symbol ne na cewa an yaƙi illa iyaka, suna iya zuwa su yarda ba mu da business da kabarinsa. Kuma mu kuma za mu je mu ziyarci kabarin At-Tahiru, mu kuma kadhalika. An ce ma kuma ‘yan Sudan su jinin shi At-Tahiru Ahmadu ne wanda suka koma Sudan, don bayan nan akwai wani mai wurno ɗan shi At-Tahiru ne, sunansa mai wurno, shi ya tsira da ransa ya wuce ya zauna a Sudan, ya kuma ‘ya’yansa, har yanzu ‘ya’yansa akwai suna a gefen ruwan Nilu ya kafa gari. Sai ana ce ma garin da ana ce mashi mai wurno, su kuma Laraba ba su iya faɗan mai wurno ba, sai suka ce mai yirno. Sau haka yanzu mai yirno ake ce ma garin. Har yanzu kuma akwai, sukan kawo ziyara, sukan je, sun taɓa zuwa ma suka zo daidai lokacin waɗansu Turawa sun zo kuma su ziyarci kabarin Mash. Sai wai Turawa suna tsammanin ko za a zo a ko a gaisa, su waɗannan suka ce musu har abada suka yi gaba abinsu, sau har abada tsakanin Maroko. Har abada ba dai mu haɗu mu gaisa ba, hanyar kowa daban. To abin da ke ƙoƙarin ku lura lokacin da suka zo ainihin suka yi lokacin da ya zama kisa ne kawai suka yi, kisa kawai, mugun kisa. Don an ce shi kwamandansu ya rubuta ma Lugard labarin abin da ya faru a irin mamakin da suka ce wajen ima mutanen birni. Ya ce wasunsu ɗaura ƙafafun sun ɗaura da igiya ne, suka ɗaɗɗaura suka zauna inda ake ce ma Badara. Kusamin ake ce ma Badara, yanzu in suna ce ma ganuwa Badara, ba ganuwa ita ce Badara ba, a cikin ganuwa ne ake Badara ta ciki. Don ganuwa a daya da ake ta ciki ba ta da tsawo, ta waje take da tsawo, don ana haƙa rami mai zurfi a bayan ganuwa, ana ce mace tare mahara, saboda ganuwa sai ta yi tsawo ta waje. To ta ciki ɗin kuma har wala ana wani irin abin da muke ce kamar kuwa, kamar tagan da bai kushe ba, mutum zai iya makewa a jikin wannan gaba, shi ake ce ma Badara. In ya so sai ya shirya kibiyansa, yana ɗagawa ya cilla, sai ya dawo ya maki a jiki. Ko an wo kibiyan kiroyin kibau sun hau kan saman ganuwan, su ba samu kowa ba, saboda mutanen suna maki a jikin Badara. An gane abin da ke ce Badaran ana yin ta ne kamar taga, an samu ba taga mai ufewa ba, kowa ake ce da ake ce ana idan Khan din nan gine-ginen musulmi zaka ga suna yin shi haka, yin ana amma shi ana yin shi kansa, ba ana mashi baka bane, ana yin shi ne ya tafi a miƙe, sai ainihin ai kamar ainihin mai kusurwa hudu ne, amma mutum zai iya laɓewa ta ciki, an fahimta, ai sai ya ɗaga sai ya cilla kibiya sai ya dawo ya laɓe. To wasu zai da suka yi cikin mayakan Barmi sun ɗauki igiyoyi ne suka ɗaɗɗaura ƙafafunsu a jikin Badala, ma'ana ba ja baya sai dai a mutu. Kuma da aka zo Bature ya sha mamaki, aka zo ya sami gawawwakinsu gaba ɗayansu ɗaure a ƙafafuwansa da igiyoyi. Sannan kuma shi abin da wannan yake rubuta ya ce ya ga wani ya sha mamaki, wani mutum shi bai ma yi kawai ya hau kan ganuwan ne ya tsaya, kawai ya tsaya min shi yana kan bara bai ko motsi bai ba. Kun bai rike ma wani kawai ba, har aka je aka same shi aka kashe bai ja baya ba. To shi ne ya rubuta ya ce ya sha mamakin wannan mutumin. Sai Lugard ya ce ai a Sokoto mutum 20 suka yi irin wannan, ko ja baya ba su kawo ganuwa su kaɗa kawa sai da su mutu. To shi kuma sarkin musulmi At-Tahiru da ya ga abin mutuwa ne, kama hannu suka yi da shi da iyalansa da makwansan da suka kama suka tsaya gaba ɗayansu aka kashe su, ba wanda ya ja baya. Bature da ya gama kisan ta asansa ya tattara jikunan waɗanda ya kashe ya dala da su, bayan ya dalan ya hau kan dalan ya ɗora tuta na Ingila akan dalan gawawwaki, sannan ya ciro tutan ya sauko ya bulbula mai ya cinna wuta. Wannan ya uku ne ba tatsuniya ba ce. saboda haka zaka sha mamaki mutumin da zai dauki bature wai a kanuwa kamar wai adalci ya kawo zalunci yayi kuma zalunci ya zo da shi ya kuma zo da zalunci da laifi kowanne Allah ta'ala ya saki alwarin sai ya ce inna shirka la zulmun azim na'am sarakunan Hausa a wannan lokacin na yace masa sarakunan Hausa ko mai ko wani Fulani kace ko mai duk ɗaya ne da kasa Hausa ce kuma sarakunan ko ma wai insu iri ne suna na'am sarakuna suna zalunci to amma su musulmi shi kuma ture da yazo yazo da yazo ba adalci yazo da kafirci ya kuma ya fi kowanne zalunci tsanani inna shirka la zulmun azim shi yazo da rashin yarda da Allah na'am ko ne ko ya dada gizin da ya dada shi ya dada shi ne kawai na fatan baki din yana ganin shi ko uku a ɗaya ne yana ganin yana da dayar gazarin gazarin da abin da yazo da shi kenan shi ba ma addini ya rame shi ba shi abin da duke yazo yi ba kuma mallakan mutane yazo yi Allah ya ka an gama saboda haka irin abin ta'asan da suka yi a barmi hatta shi kamar yadda nake cewa ko shi David Mufi ya nuna cewa ba bukatan hakan tunda shi sarki musulmi a taro ya bar gari ya gudu kamar yana mai hijira a kyale shi an ci garinsa da yaƙi an ƙona garinsa an bulbula ma sokoto wuta an mutsike ta to mai kuma ya rage shi kuma sarkin ya fita ka nada wani sabon sarki me ne bin ka bi tsohon sarki sai ka kashe yace dalilin da yasa luga da yawan nan don ya tabbatar sarkin Ingila shi ne ya ci ƙasar nan da yaƙi shi ne dalilin to menene kuma bayan an kashe mutane a yi dalan gawawaki a bulbula mashi mai a tu a ƙona amma abin da Bature yake kuma alhamdulillah wasu sun wanzu kamar yadda nake ga muku mun je garin Dili a lokacin na san tsofaffin da muka samu a lokacin duk tun Allah ya musu rasuwansu wanda suke ba mu labarin abin da ya faru tirin kamar muna wurin domin su iyayensu su da su aka yi suka ce masu yi wayo akwai mahaifinsu bai da yatsa da ɗaya babba bindiga ta same shi a yakin barmi to amma su sun ji bayanin duk daga wajen iyayensu don su a can aka haife su sun san suna za su baka labarin kaf abin da iyayensu ka gaya musu ko da na jibin shekara 20 da suka wuce akwai wata tsohuwa ita kuma tuko-tuko wanda ta zo take ban bayani yadda iyayensu su abin ya shafa wallahi za ka yi kuka tana gaya mu ga abin da su iyayensu suka gaya musu ga abin da aka yi musu to ta yi wuta wannan ina gaya muku tarihin ba zai ka zamba kuma wani san a shekara 20 da suka wuce bayan wannan taron da an dubi janubobi daban-daban mun sa wasu sun kaddamar da abin da faifofi akan fanni daban-daban da ya shafi wannan waƙa sannan kuma a taron mun yi tamsiliya wato an kamanta aka nuna ga Turawa da kuma aka yi nuna alaman dalan gawawaki da satuta da cirewa da sa mai da ƙonawa kuma ya sa mutane suka yi ta koke-koke kuma na san dai ya kamata a ce an yi fim wanda zai nuna wannan tarihi don alhamdulillah na san tsofaffi da sun tattafi amma an sajjala lokacin na san kamar wannan dattijo limamin Dili wanda shi ke ba mu labarin abin da iyayensu ka gaya musu an na tura an je an yi bayani din don yi mana bayani tira-tira na ce a sajjala bayanin a ɗauke shi wato a lokacin a kasar sannan kuma ni ma ko yanzu ni zan iya baka labarin abin da ya faɗa mana tiriyan-tiriya wanda shi idansa ya gani da kuma wanda suka je wajen iyayensu saboda kamar kuma nake ba ku labarin wata tsohuwa wadda ta zo na babu labari duk yanzu ana neman bayanin duk za a same shi fias da wanda ba za a daima ga wanda idansu ya gani ba saboda yau shekara 120 amma akwai wanda iyayensu sun gani su ma yanzu da yawan suna wucewa wanda iyayensu suka gani ɗin yanzu jikoki ne aka bari mu kamar muna munzalin kamar ya'yan jikoki ne da jikokin jikoki yanzu su ne ke da amma akwai bayani wanda yake duk za a iya sajjala shi wannan ba a rubuta shi a kuma a maishe shi fin mutane don su san abin da ya faru su kuma san ya zai ne za su kalli wannan Baturen da ya wannan ta'asa da wannan abin da ya yi a da sunan wasu ya mallaki ƙasa na'am shi kenan ya biya abin da ya yi ya ci ya ci ƙasar da yake ya kuma danƙara mana abin da ya danƙara mana daga ciki har da cewa yanzu mu ya haɗa mu da waɗansu ba da su ba mu haɗa komai kan tarihi tare da su ba an haɗa mu an ce ƙasar mu ɗaya an ba mu harshe an ce sunan aljamu wai ingilishi ne an ba mu nizamin mulki an ce muku fi na turawa ne, an ba mu komi da komi, an ce duk komi salo na bura komi na mu kuma na izgili shi, duk abin da muka gada da iyayenmu da kakanninmu duk an mai shi abin izgili. Domin misali, su da kansu Bature yake rubuta ya ce daga nesa shamshakan gine-gine masu zayyana bai masu ban sha'awa suna maka marhaba kafin ka zo Barme, amma yanzu Kango ne. Har ma aka ce wai ainihin ana cewa wai sun sata sa wani kaman camfi cewa in Barme ta tashi Bajoga za ta ruce. To amma yanzu Bajoga ta zama Barme, ko kaji kowa so yan Barme ne suka zama yan Bajoga, kamar a ce da cikin gari ne, kamar a Zaria shiga cikin gari ga waje, ko a ce Yola da Jimeta, ko abin da ya kama da kan bai ma kai nisan tsakanin Yola da Jimeta ba, tsakanin Barme da Bajoga. Jesu ce yanzu gonakin mutanen Bajoga ne Barme din, a gine-gine kuma ta sauna in Bajoga ta kasaita za ta haɗe inda ganuwan Barme ke, shikenan an gama Barme ta tashi, ko kaji ko kaso jama'a karuwa suke yi. Yawa, saboda haka ainihin tarihin Barme ba fa zai mutu ba. Tarihin Barme wani abu ne zaunanne, yana na zukatanmu dawa. Saboda haka mu wannan tunawa da muke yi na shekara 120 da wannan waƙiya ya kamata ya zama na an ci gaba da rayuwa. Zan kawo zan zo ka abin da nace zan zo da hikima. Hikiman wannan shine, hikimar tunawa da wannan shine, don mu sani cewa Bature ba ya zo ne muka ce masa barka da zuwa ba. Kakanninmu ba su yi masa marhaban ba, ba kuma so zuwan shi ba, sun kuka da inalinsu a kan ta'asan da ya yi mana. Ya zo ne da abin da ake ce ma da Ingilishi technology of destruction, da abin da ya fi mu kenan, inda abin da ya fi mu shi muna da addini wanda bai da irin wannan addinin takmas, shi kuma ya sani sanin. Muna da ilimin da shi bai da shi, muna da littafi saukakke daga sama wanda bai sami gurɓata ba, la atihi al-batru min bayni yadayhi wa la min khalfihi, muna da Qur'ani bai da shi, muna da shari'a bai da shari'a, abin da ke cewa kuma lo al'adansu ce, mu ko namu ba al'adu bane, shi kuma ya san da wannan sarki, kuma ya zo da gaba da mu ne riƙayen abin da muke da shi, yana so idan ya kawar mana da wannan ya nuna mana nasa. Kullum aka zo tare sai a rika nuna kamar wai shi Bature ya zo ya samu ‘yan Afirka suna tafiya tsirara ne, ba su da ilimi kuma ba su da wayewa, suna kashe tagwaye in an haifa, suna cin nama mutum, suna mene karere iri-iri. Ban ce muku komai da suka faɗa ba gaskiya ba ne, ban ce muku bai samu waɗansu mutane tsara ba, amma ya same mu da tsirara, ya same mu da sutura. Ai hoto na sun nuna har yanzu ka ɗauko hoto na lokacin da Bature ya zo, ai ya ɗauki hoto, ya zo da kamara ya ɗauki hoto, ba zane ba, hoto sosai. Za ka ga mutanen mu da cikakken sutura ɗinsu, mazansu da matansu. Kwami bai fi mako guda ba na ga wani ya sa post na yadda ainihin hatta fulanin daji wanda aka ɗauka, akwai ya ce ko shekara 2020 ne da wani abu, da 2022 ne, ga fulanin daji sosai mata, amma suna da sura mai kyau, ya kuma ɗauki mutanen gari, ya ce kuma duk wannan an ɗauki hotunan ne a nan yin wajen jihar da ake ce ma Kogi, kusa da Rakwaje aka ɗauki hotunan. Ban ce maka bai samu su tsirara ba, amma mu ya sami da sura, suran ya fi nasa, ya zo da guntun wando nan, yana zo gajeren wando ya zo ke zashi, ko da ke a can ƙasarsa yana samun otis ya nan da wani abu ɗin ya rufa kamar su dinku a can magajeren wando yake samu. Ya naɗe da wani irin kyalle mai kauri maganin sanyi, mu kunan ya zo ya san muna da sutura, ya zo da rubutu da karatu, mamu ya same da rubutu da karatu, mu bai bamu riga ba, bai bamu rubutu da karatu ba, don ya sai mu da shi, bai ma bamu harshe ba, don ya same mu da harshenmu, bai kuma ba uwa uba, bai bamu addini ba, muna da addini. Addinin kuma ya fi nasa, shi kuma ya san haka nan sarai. In wani bai yi san wannan, ya jahilci wannan, shi Bature bai jahilta ba. Abin da ya fi mu da shi abu ɗaya ne, ya zo da bindiga wanda ke mummunan kisa. Muwa mana da bindiga amma ƙarama, wanda muka ƙera sani, mun fi amfani da takobi, kuma mu a wurin mu jaruntaka shi ne namiji haɗu da namiji a gwabza. A sa wani ke ba labarin su akan wani mayaki a nan Zaria cikin jinin sarautar Zaria dan tsamurare ne amma sai je wajen yaki sai ya kamo wani bawa jibgege to shine da yazo yana bawan yana mashi aiki sai ya ciccire rigansa daga shi sai dan dogon wando haka suna aiki sai ganshi dan tsamurare yace ka ashe dan tsamurare ne aka kamo ni wallahi da na saka kake ba za ka kamo ni a wajen yaki ba sai yace to yanzu ba fita bayan gari daga ni sai kai in ka kashe ni kai gaba in na fi karfin ka in dawo da kai sai yace a nan sallama ya san zai dawo da shi yauwa saboda ainihin ya san ya fi shi dabaran yaki ba kal girman jiki ne dabaran yaki ba ya san ya bai a wurin mu ana komawa ne gaba da gaba damiji da namiji don a gwara yar kashi wane ne yafi shine abin da rai amma shi Bature ba haka rawane ya zo ne da kisan kai na kare dangi rubi abin da ya Sokoto kisa ya kona garin da ya rubi abin da ya Barni ba darai daga woki amma ba mu taba yaki maka haka nan ba ko yaki yakin da ake a da sai dai ana tsayawa ne ma yakin an gama an a ce to yanzu da ya sai gobe zo mu ci gaba nan zo a gaisa to je fa kun shun shawara ko mai mun shawara a ko dai ko shawara kaman wasan kwallo to yanzu yau a gwamza to sai a fura busan yaki ko a buga ganguna sai kawo sai zuwa ci a buga a busa dakatar da yaki a dakatar kowa ya dauki mara lafiyarsa ko wanda aka ji mace ko ga wanda aka kashe sannan sai a jira na a ci gaba haka ake yaki a da kaman wasan kwallo har da raha ko ba lura ba amma ba mu san cewa ana zuwa a gari ne a mintsike garin a kashe kowa da kowa amma ba yanda Bature ya zo da shi ke ba mace ba namiji ba yaro ba kowa yake kashewa ba kuma gwadawa ake da karfi ba shi abin da ya zo da shi kenan kawai ya mutsuke kowa ya kashe kowa dan karan mulkin sa inda yafi in yafi mu da wani abu yafi mu da mugunta ne mugu ya zo da kayan mugunta wanda mu a wurin mu a shari'a ba halatta a yaki da irin wannan ba bai halatta ka yaki ka kashe maza da mata da yara ba kuna fada ne tsakanin mayaki da mayaki in an ci karfin mayaki a kama shi kalkarin ka ma ba ka kashe mayaki bane ka kama shi ne in kama shi ya zama bawa haka ake yaki a da shi ko yazo da a kashe kowa ne a dankar mulki abinda yake to kun ga kenan in muna tura abinda waɗannan mutane suka yi muna tura cewa kenan muna da tushe kuma an yi yunkuri yau shekara 120 a kawar da mu daga wannan tushen a ce mana ba mu da asali ba mu da wayewa ba mu da ilimi ba mu ci gaba ba mu a ƙasa muke wasu sun fi mu har ma ana nuna a yanzu ma yanzu aka mutu da ba ya buɗe baki yana cewa wasu sun fi mu kwanan nan goni ya sa kalike tai har yayi wani kawanni da kyalle wai yana cewa wai arziki yafi a kudu wai ere wanta rauta ne zancen banza mu muke da arziki na zuciya wadatun zuciya muke da shi zaka ga mutane ba riga mai tsada suka saba ba gida mai hawa suka yi ba amma a zuciyarsu lafiyarsu kuma suna kwanci lafiyar amma yanzu kun ga abin da suke nema su kawo mana da bala'in da suka kawo mana kun ga daga ciki an bala'oyin da suka kawo mana yanzu sun ce wasu sunan mu Hausawa da Fulani ana ba wani abu da ko da mafarki ban taɓa tsammanin za a yi wannan ba amma abin da suka kawo mana ke yanzu sun sai wannan su a haɗa 'yan banga su je su ci mafulani a rugage su kashe su sannan kuma a samu su mafulani su ma a ba su makamai ta makaman nan mutum yana da mawai na makaman nan suke fitowa ne suna tsurowa ne a ƙasa kwana tona a samu shi makamai ne fadin ba a sayar da su a kasuwa amma za ka ga mutanen daji na da shi 'yan banga na da shi fulani daji na shi yanzu to faɗan me ake a kashe kai yanzu don Allah in kuna tunani kashe kashen nan da ake cewa na Hausawa da Fulani don Allah waye amfana da wannan kisa ba haushe ya amfana ko ba fallata ne ya amfana ko gaya mini ba kowa muna kashe kanmu ne to muna kashe kanmu don wane ya amfana don makimu ku kashe kanku ga makamina ba ku kashe kanku kuma manya ke in gama da ku in zo sake ɗiban arziki yanzu suna cewa za su yi sabon ribibin Afirka sakan scramble of Afirka wancan karin sun yi scramble of Afirka sun yi partition of Afirka to yanzu ma sun dawo sakan scramble wato rububi na biyu yanzu kowa yana son ya ɗibi nasa wannan karin har da ƙasashen gabas a rububin domin da can ƙasashen yamma ne ƙasashen turai ta yamma su suka zo rububi a nan wanda na amurci zuwa nasu ingilishi faransa jamus italiya belgika portugal boce gar kenan da ire-iren su ne suka zo to amma wannan karan har da yanzu Russia da China su ma sun zo diban arzikin ko ba alwara su ma suna so cinikin har da ma kasashen can gaba na gabas kowanne ya zo har zai zama tsakanin yamma da gabas din ana ribibi in yamma suka kama nan gabas su kama nan yanzu ko da kuke ganin ake neman a yi rigima da Niger aka ce za a da sun Nigeria yaƙi ai ba yaƙin Nigeria ne Niger ba yaƙin Russia ne da Faransa da yammacin duniya da za a yi wannan yaƙin Faransa da Ingila da America za su kawo makamansu su kuma Russia da su ba za su kai ma Niger sai a gwabza mu kashe juna su zo su ɗibi arziki ila iyaka yanzu abin da ake mana kin to yanzu wannan ko da gwaji ana ci fada ci fada su suka haddasa ina jin ana cewa ana rigima Hausa da Faransa na san cewa Ingilishi na da hannu na wani mai karin magana yake cewa ko kauye ka shiga ka gawa da kani suna fada to kada ba zaba to da Ingila ji wur wannan ma mubalaga ne da cewa duk inda ka ga rigima to su suke haddasa in ka gawa da kani suna fada a kauye sai ka ce Bature ya zo nan ne yanzu abin da ya faru kenan to Bature ne ya zo shi ke zuwa da makamakaman nan hata helicopter ake sauke su a miƙa ma wa'annan kuma za ku san cewa hukumar ƙasar nan su kuma ainihin ana ba su kamashu su ma sun yarda don a ce wai yanzu akwai wasu sunansu 'yan ta'adda amma sun fi ƙarfin mahukumta sun fi sojojin Nigeria da 'yan sandan Nigeria duk ƙarfinsu duk wa'annan wai su 'yan bindiga sun fi ƙarfinsu ba za su je su kamo su ba sai yanzu kuma ga suna amfani da jirgin sama maras matuƙi su je su yi rugudan wuta a kan mutane kun ga kwanan nan da aka yi rugudan wuta a wani gari da ake ce ma Tudun Biri ciki shi kwamandan sojojin Nijeriya ya yi wata magana wanda ya tona asiri a fakaice ya ce ba su kadai suke da jiragen saman yaƙi a ƙasar nan ba to don Allah su waye suke da makaman jiragen saman yaƙi ai ban kar amanta shekara biyu da suka wuce America ta yi tirafi cewa bisa wai kuskure sun kai hari da jirgin sama mara matsoƙi a kan sansanin 'yan gudun hijira a Borno me ya kawo America nan wai suna aiki ne tare da hukumar Najeriya abinda shi wannan gwamnatin sojojin Najeriya ke ƙware ya mana cewa ba akwai ƙasashen da suke wa'annan ta'asa amma shi ba zai faɗa ba wai ba su kaɗai ne suke da jiragen saman yaƙi don Allah so mutum da wanda zai saba da kisa zama jirgin saman yaƙi ko za a mai da mutane wawaye ne kun san cewa duk abin da ya shigo sararin samaniyar ƙasar nan za a iya ganin shi ko menene bayan da ai helicopter ya shigo sararin samaniyar Najeriya ba an goje akwai raida da take nuna duk inda ka sani kuma baka da iko ka ta da jirgi sai an baka izini ko da kuke ganin jiragen sama suna karaka yana ba su a karo ai ko ana ba shi mai kiran abin da zai hawo ne in ga da tafi a jirgin sama za ka ga wasu suna ƙasan kawai za ka ga wasu suna sama ba ka gani ana karo saboda ko ana ba shi hanya saboda kai kafin ka shiga wuri sai an ba ka hanyar da za ka bi ba wani wanda zai gaya mana mu fahimci cewa wai akwai jirgin da zai shigo sararin samaniyar Nigeria a ce wai su hukumar Nigeria wai su ba su suke da wannan jirgin ba har ya je rugudan wuta akan mutane wai na nuna mana cewa ainihin turafi sun dawo da sabon sauran mulkin mallaka kuma a sarari ne su America sun faɗa suka ce za su fake da ta'addanci su sake mamaye Afirka haka suka faɗa za su fake da ta'addanci wajen sake mamayen Afirka wannan karon da can ba America amma mamayen Afirka yanzu akwai America to kun gani wannan kenan wannan abin da aka kawo mana kenan saboda haka lalle mu shiga hankalinmu mu gane cewa mu tushen nan da aka bar mu da shi aka wani araba mu da shi shine za mu koma shine kuma darajar mu shine mutuncinmu mu koma ga tushen da muka fito babu rigima tsakanin kabila a tsakaninmu duk mu ba kabilu bane ba sunan mu Hausa da Fulani bane sunan mu musulmi addinin mu musulunci addini na Allah ta'ala domin kowa da kowa yayi tanaji domin mu dan adam ya rayu amma shu'ub da qaba'il Allah ta'ala ya ce waje annakum shu'uban wa qaba'il li ta'arafu muka sa ku jama'u daban-daban shi yayi Hausawa shi Fulani shi Dufa shi Bare-bare shi wa'inda duk shi halittar Allah ne ba namu bane ba rigima tsakaninmu saboda ba Allah ne yayi kuma duk mu san juna zama amma addini ya hada mu gaba ɗaya mu wannan shi ake nema yanzu a raba mu da addini a koma da mu mafadatan kabila mu kashe kanmu mu tore sake dawa arziki yanzu arzikin da ya gano a muke da shi ya ce an gano shi a duniya yanzu gaba ɗayanta sun gano cewa arzikin da ke kwance a Afirka shi ne kamar kashi biyu bisa uku na dukkan dukiyar duniya. Saka kowa yana son ya zo, maudu makwadaici yana son bisa kwadayi ya zo ya ɗiba. Kuma dama abin da ya kawo su kenan tun asali, kuma yanzu abin da ya sake kawo su kenan. Haka ka tunawa da wannan abu ne da ya tunatar da mu asalinmu, kuma asalinmu da za mu koma mu alfahari da abin da muka gada daga iyayenmu da kakanninmu. Mai muka gada mun gaji daula musulma wadda ɗori akan addinin musulunci, kuma a kanta za mu koma, ita ce martabanmu, ita ce darajarmu, ita ce za ta haɗa mu da jininmu da tsokanmu, ma za mu abu ɗaya. Ba abin da zai iya haɗa mutane kamar addinin musulunci. Bayan za a yi mai rigima da sunan mu masu wai kabila kaza, ni ma ban kamar da kici mu, ni ba ban san ma akwai wata kabila sunan ta Hausa ba, don ba ta akwai yan kirkira ne. Hausa ƙasa ce, kuma harshe ne, kuma harshen duk wanda ke magana da harshen nan sun yi ma Bahaushe ne, ko da menene jininsa, saboda haka ainihin mu a wurin Hausa harshenmu ne, muna magana da shi ila iyaka. Ba mu san cewa mun rabu tsakaninmu da Hausa da Fulani da Nufawa da Balebai da sauransu da ƙabilu mu ɗauka ta wayannan namu nasu akwai wayannan ƙabilu, amma duk cikan mun ɗauka yin Allah ne wayannan ƙabilu, haka Allah yi, kuma za mu zauna tare mun ci ko mun so, amma akwai abin da yake haɗa mu ya mai da mu dunƙule, ya dunƙule mu ya mai ce mu abu guda kun ba raba, shi ne mene musulunci. Ina ba da an gane, muna so mu tabbatar mu waɗanda aka kashe a yayin da Bature ya zo ƙasar nan da ta'asan da ya yi, ko a ina ya kashe su, a Sokoto ne ko a Borno ko a kan ko a ina ne, muna tabbatar muna so mu ji kishin cewa mun ji zafin wannan kisa da aka yi, shi yasa muke tunawa. Kuma mun san waɗannan da aka kashe rayayyu ne, kuma jininsu insha Allah ba zai tafi a kawai ba, an shekar da jininsu an kafa an danƙara mana daula, amma ba mu manta da su ba. Jine nan naku da kuka bayar, wanda shi ma yanzu aka dawo a karo na biyu ana mana ribibin Afirka, ana shekar da jine nan mu da sunan ko ƴan banga ko ƴan bindiga ko soja, kamar mu da aka yi mana a Zaria soja ne da bindiga ya kwana uku yana ta kashe kisa a kanmu, sannan da sunan wai su mu addinin mu ba a bukatan wannan addinin. To kuma da su ko da sunan ko irin yadda ya ce ai kuskure ya an wurga bam, an kashe ɗaurin mutane ƴan gudun hijira a Borno, an kashe ɗaurin mutane a wani tudu wai za a kai ma ƴan ta'adda ne, ko ma a kai harin a ce an ce ma ƴan ta'adda ne da so da gaske, kamar yadda nake bayani su ma wanda ake ce ma ƴan ta'adda su ma victims ne, ana kama su ne a ba su ƙwayoyi a zurnuka musu allurori a sa su riƙa fita yacin su adadin suka irin waɗannan abubuwan da suke, saboda haka maimakon ceto su sai a ce an ji an kashe su, waɗansu kuma su yi ta murna. Kuma duk wauta in ana kashe nan wasu suna murna, to duk ku sani waɗannan jinai nan ba su tafi kawai ba, don da suka aka shekara da alhakin jini na nan yana biye, wanda kuma ake shekara yanzu alhakin jini yana nan abu yana yin biyu, jinai nan da ake shekarwa su za su shayar da bishiyan da zai tsiro ya rasa ya kafu daram ya tabbatar da wannan addini ko an ki kwanso insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali sayyidina ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.